This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya samun mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalil FM. Sannan muna nan kodiyoshi a shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda, muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, wato 3:30 kenan agogon Washington. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomin jamhuriyar Kamaru sun yaba da haɗin kan da musulmai da kristoci ke yi wajen samar da tsaro a lokacin da ɓangarorin biyu ke ibadunsu. Yayin da yake ziyara aiki a daɗaɗɗiyar daular Larabawa, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce nan ba da jimawa ba za a fitar da ƙarin wasu mutane da ake zargi da wawure dukiyar ƙasa.
Shugaban da yana waɗannan kalaman ne a daidai lokacin da yake tattaunawa da 'yan Najeriya da ke daular ta Larabawa, inda yake cewa kowane lokaci daga yanzu za a ƙara jin yawan sunayen mutanen da suke fuskantar kalubale a badakala ko sace-sacen dukiyoyin Najeriya da aka yi.
To, kan wannan lamari muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin ya kuke kallon tsarin shari'an nan na nuna yafiya ko kuma sassauci? Idan waɗanda ake zargi suka amince da aikata laifin cewa sun saci kuɗin, wato suka amince za su dawo da su, shin a yafe musu ko kuwa a tisa ƙeya su zuwa gaban ƙudiya? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655, amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Da fatan kun wuni lafiya ga cikakkun labaran. Wani mai magana da yawun 'yan mazhabar Shi'a ya faɗi cewa 'yan ɗarikarsu ba za su sa hannu cikin binciken da ake yi ba na mummunan rikicin da ya auku a watan da ya gabata, wanda har aka samu hasarar rayuka sai an saka masu shugabansu da ke tsare yanzu haka. Mutane da dama sun rasa rayukansu a garin Zaria da ke arewacin Najeriya cikin watan Disamba shekarar da ta gabata, bayan da wata tashin-tashina ta ɓarke tsakanin 'yan mazhabar da sojojin ƙasar, yayin da su 'yan Shi'a ɗin suka tara hanya kuma sai ya kasance janar ɗin rundunar sojan ƙasar ta kurburu tai zai bi ta wajen. Dakarun Najeriya dai sun ce tara hanyar da aka yi an yi ne da niyyar kashe burutai da dakarunsa, su kuma sojojin suka kare kansu. Amma su kuma 'yan Shi'ar sun yi ikirarin cewa dama ana neman su ne, tun ma bayan da janar ɗin ya bar wurin, abin da ya kai ga lalata wani masallaci tare da raunata da kuma kashe shugaban na 'yan Shi'a Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki da aka yi.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa yau Talata cewa kusan mutane 19,000 aka kashe a Iraki tsakanin watan ɗayan shekarar 2014 zuwa watan Oktoba shekarar da ta gabata, yayin da wasu fiye da biliyan 3 suka kauracewa matsugunansu. Yawaitar tashin hankula ya zo kuma daidai lokacin da wato 'yan ƙungiyar ISIS ke mamaye manyan wurare a arewaci da yammacin Iraki, abin da ya janyo hankalin ƙasashen duniya a cikin tsakiyar shekarar 2014 da kuma lokacin da Amurka ta fara kaiwa wato mayakan hare-hare ta sama a watan Agustan wannan shekara. Duk da cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu ya yi muni, hakan kwata-kwata bai nuna takamaiman wato halin ƙaƙanuka yayin da farar hula suka shiga ba a Iraƙin. A cewar shugaban ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Zaid Ra'ad Al-Hussein, ya kuma ce adadin ya nuna waɗanda aka kashe ko suka tagayyara ne kawai sakamakon tashin hankalin, amma akwai wasu da suka mutu sanadiyar rashin abinci da rashin ruwa da kuma magunguna. Rahoton ya kuma ce ana kyautata zaton cewa mayakan suna rike da mutane 3,500 da suka mai da su bayan da suka tursasa yin karuwanci. Yawancinsu 'yan kabilar Yazidi ne, kuma mayakan na ci gaba da saba da kuma muzanta dokokin ƙasa da ƙasa na kare haƙƙoƙin jama'a. Rahoton ya kuma nuna cewa akwai muzanci da cin mutunci da dakarun da ke mara wa gwamnati baya ke yi musu.
Labaran duniya kuke saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin kiran wani taro na musamman dangane da tattaunawar zaman lafiya, wato samar da zaman lafiya a Siriya ranar Litinin mai zuwa. Amma kasancewa ya rage sauran 'yan kwanaki a yi zaman, kuma babu wata yarjejeniyar suwa za su yi zaman, na kawo shakkun cewa kuma za a yi ganawa bisa lokacin da aka shirya za a yi. Stefan de Mistura, jakadan Siriya na musamman, ya sanar cikin watan da ya gabata cewa yana son su fara ganawar ranar 25 ga watan Janairun nan a Geneva. Jakadan ya samu goyon bayan kasashe 17, ciki har da Amurka da Rasha, amma har yanzu kasashen ba su yanke shawara ko waɗanne ƙungiyoyin adawa da ake yaƙi a Siriya da su za su wakilci, wato za su tura wakilansu zuwa wajen zaman ba. Mataimakin mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya, Farhan Haq, ya faɗa jiya Litinin cewa ba za a tura gayyata ba tukunna har sai an yanke shawarar suwa za su je zaman. Ya ƙara da cewa har yanzu Majalisar Ɗinkin Duniya na mai da hankali akan ranar ta 25 ta wannan watan a matsayin ranar da za a fara taron, kuma sakatare janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon yana kira ga manyan ƙasashen duniya da su ƙara ƙaimi wajen ganin an cimma yarjejeniyar.
Jami'ai a arewa maso yammacin Pakistan sun ce ana zaton wani harin ƙuna bakin wake a yau Talata ya halaka akalla mutane 12, wasu da dama kuma sun jikkata. Yawancin waɗanda abin ya rutsa da su jami'an tsaro ne. 'Yan ƙungiyar Taliban dai sun ɗauki alhakin kai wannan harin. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce maharin akan babur ya kai harin inda ya afka wani shingen tsaro wanda ya raba birnin Peshawar da gundumar Khyber ta ƙabilu masu 'yancin gashin kansu daidai wa daida. Waɗanda wake ke wato ke fama da tashin hankali a yankunansu. Ma'aikatan agaji da jami'an yankin sun ce wani babban jami'in 'yan sanda na wannan ƙabilar ta Khyber da kuma wani ɗan jarida wato a garin na da cikin waɗanda suka wato rasa rayukansu. Fashewar bom ɗin ta yi rata-rata da motoci da yawa da baburan da aka ajiye kusa da wajen da jami'an tsaron suke. Gundumar Khyber dai na ɗaya daga cikin manyan hanyoyin kasuwanci tsakanin Pakistan da Afghanistan. Wannan yanki na Pakistan kuma ya zama wurin da mayakan sa kan yankin da na kasashen ƙetare suka sha kai har-hari. Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne da Jamhuriyar Kamaru, inda gwamnan jihar Arewa maso Nisa Mijin Yawa Bakari ya yaba wa al'umma garin Mayo Saba kan yadda musulmai da Kirista suke haɗa kai domin kare junansu daga hararen Boko Haram. Daga wanda ga rahoton Muhammad Awal Garba.
Cette mesure qui a consisté pour les chrétiens à sécuriser les lieux de culte car les musulmans prient.
Mun yaba wa jama'ar garin Mayo Saba a duk lokacin da musulmai suke gudanar da sallar su, kristoci ne suke gadin su, haka ma idan kristocin suna gudanar da ibadun su a cikin cocicocinan su, musulmai ne suke gadin su. Yace wannan shine yake nuni da cewa akwai kauna a tsakanin su. Ya ci gaba da cewa yana fata irin wannan halin zai dore a tsakanin yan garin na Mayo Saba, kuma kowane dan jihar ta Arewa mai nisa zai yi koyi da irin wannan domin gamawa da ƴan tsageran Boko Haram. Mijin Yawa Bakari ya karbi ƴan kasar Kamaru guda 6 waɗanda maharan Boko Haram suka yi garkuwa da su a cikin dajin tsakanin kasar Kamaru da kasar tarayyar Najeriya. Amma ga yanda waɗansu ƴan garin na Mayo Saba suke yi mini ƙarin bayani. Duk jama'an da suke kusa da mu sun tsere, ba kowa a wannan filin sai mu kadai. Wannan kuma yace mun shige a tsakanin mu da dajin da ɗan maharan Boko Haram suke shigowa, daga mun ji wani motsi sai mu fito, amma hakan bai hana su kashe mu ba ko sace jama'ar mu ba. Yanzu muna buƙatar tsaro sosai, muna fata gwamnati za ta ga kukan mu. Gwamna Mijin Yawa Bakarin ya makalawa masu aikin sa kai su guda uku lamban yabo da zumman cewa su ƴan ƙasa ne na gari, kuma yace yana yaba musu wajen aikin su da suke yi domin sun sadaukar da kawunan su. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Kidan maza daban da na mata, soja wuta gudu barewar daji, soja tuwon kaya miya allura.
Ta yanzu dai muna ƙasar ta Kamaru ne, kuma game da batun ƙungiyar ta Boko Haram, inda al'ummar makiyayen yankin garin Fatakul ke kokawa da yadda hararen mayakan Boko Haram ke tasiri akan rayuwa da tattalin arzikinsu. Ga fassarar rahoton wakilin muryar Amurka Moki Edwin Kinzeka.
Musa Ibrahim makiyayi ne da ya kaura da iyalansa da shanansa guda 45 zuwa gabar kogin Vina dake Ngondere akan iyakar Adamawa da kasar Kamaru.
No. You think say I feel go for protocol again?
Yace chap kana ga zan sake komawa garin protocol? Ya kara da cewa ba zai koma protocol ba saboda mayakan Boko Haram suna ta kai harare inda suke kashe makiyaya. Ya kuma ci da yawa daga cikin makiyayan da wannan rikicin ya tilastawa kucewa daga mahallansu zuwa Najeriya domin kashe nansu ba sa dawowa.
Kalabasu Daniel wani masanin shari'a ne daga arewacin Kamarun ya ce a wasu lokuta mayakan na Boko Haram sukan badda kama a matsayin masu sayar da shanu. Ya kara da cewa mayakan na yawan satan abinci da dabbobi daga Kamaru.
Ils ont tué tous les bergers qui étaient partis avec les.
Ya ce ko a makon da ya gabata mayakan Boko Haram sun kashe makiyaya 15 suka kuma tsere da shanun su zuwa wasu tsaunuka dake Najeriya. Ya kuma ce har yanzu an rasa wanda zai je ya kwato shanun, hakan kuma babba asara ce baya ga rayukan makiyayan da aka rasa.
And it is lots of money lost besides the hundreds of ranchers killed.
Cikin shekaru uku da suka gabata ne Boko Haram ta fadada hararanta zuwa kasar ta Kamaru, bayan da dakarun kasar suka fara taimakawa ta kurorin su na Najeriya. Kakakin gwamnatin kasar Isa Ciroma Bakari ya ce kusan dakaru 1200 da fararen hula ne suka rasa rayukansu a wannan fada. Ya kuma ce an sace akalla shanu kusan 5000 kana an kashe wasu da dama.
In 2014, 1160 cattle were stolen from our people.
A shekarar 2014 Boko Haram ta sace shanu 1160 daga hannun mutanen mu. A bara kuma shanun da aka sace a yankin Kamaru sun kusan 4200 banda kananan dabbobi.
Excluding small remnants.
Ko da yake dakarun Kamarun da na Najeriya sun ci karfin mayakan na Boko Haram a yanzu, amma ciro mai kara da cewa mayakan na Boko Haram suka maida hankali ne kan manoma da makiyaya.
Fasarar rahoton Moki Edwin Kenzeka kenan, wakilin murya Amurka a Yaounde. To daga batun Boko Haram a Kamaru sai na yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya. A Najeriya shugaban kasar Muhammadu Buhari ya ce ana shirin fitar da sunayen wasu mutane da ake zargina da hannu a badakalawa wure kudaden kasar. Ga wakilin murya Amurka Umar Musa Faruk da karin bayani daga wato kan wannan batu.
Shugaban da yana wayannan kalaman ne a daidai lokacin da yake tattaunawa da 'yan Najeriya da ke daular ta Larabawa, inda yake cewar kowane lokaci daga yanzu za a ƙara jin yawan sunayen mutanen da suke fuskantar kalubale a badakala ko sace-sacen dukiyoyin Najeriya da aka yi, wanda daular Larabawa nan ta bada tabbacin cewa za ta taimaka domin tabbatar da an kama barayin kuma an dawo da dukiyoyin gida Najeriya. Ga Malam Garba Shehu, kakakin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, da ƙarin bayani akan yadda ganawar da shugaban ƙasa ta kasance.
Shugaban Muhammadu Buhari ya ce abin nan da aka fara ai yanzu an ga manya-manya suna faɗiya. Ya ce to farawa mu aka yi, abinda zai zo gaba ya fi na yanzu ya fi na baya yawa. Sannan ya yi bayani akan tattalin arziki da yadda ake dan matsa wahalhalu da ake fama da shi saboda fita da kuɗi daga Najeriya, wanda ya ce an fara yin sassauci. Sannan akwai maganganu da ya yi akan su kansu harkar wutar lantarki da ake neman a kyautata domin a bunƙasa masana'antu, a kawo masu zuba jari su zuba a Najeriya don a samu sana'a aikin yi ga su 'yan Najeriya.
Kamar maganar cin hanci da rashawa kusan ta ɗauke hankalin gwamnatin Muhammadu Buhari a duk inda ya ziyara, ana fahimta cewa shi ne kan gaba ajiyar abun da ke gawa 'yan Najeriya kuma suna sha'awa. To amma me ake ci game da samar wa 'yan ƙasa walwala ta fannin more rayuwar demokuraɗiyyar nan ko canjin da suka zaɓar wa kansu a cikin Najeriya?
To shi ai ka san baya ƙoran baki wajen yin bayani ga mutane cewa kai co ya zo a lokacin da tattalin arzikin Najeriya yake cikin mawuyaci. Ba a shekara ɗaya ba ko biyu nan da wuce an sai da man fetur ganga guda a $140. A yau da muke magana nan $27 yake farashinsa ya faɗi warwas a ƙasashen duniya. Kuɗi da gwamnati za ta samu ta yi wa jama'a aiki sun yi ƙaranci, amma shi abin da yake nunawa a'a wannan ma dama ce da ta samu, domin na farko a je a kwato abin da aka kwashe wa jama'a don a zo a musu aiki da shi. Sannan na biyu a'a shin dogaro akan man fetur ɗin nan shi kadai wajen samun kuɗin shiga na gwamnati shi ma illa ce. To matakai iri daban-daban yayi bayanin su wanda aka fara kauka dan a tabbatar cewa a gwamnati za ta iya tsayawa akan kafarta ta wa jama'a aiki da mannan babu mannan wata rana.
Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Nigeria.
Madalla gai da Umar Faruk Musa. To kan wannan lamari muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin ya kuke kallon tsarin shari'an nan na nuna yafiya ko kuma su sauci idan waɗanda ake zargi da wawure kudaden ƙasa suka amince su dawo da kudaden da ake zargin sun sace? Wato tsarin shari'an nan da ake kira plea bargain a turance. Sai mun ji daga gare ku.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-6555.
To kiran mu na farko ya zo daga jihar Kaduna ne. Wane ne a kan layi? Malam Bello, muna maka maraba da zuwa wannan fili. Menene ra'ayinka?
Alhamdulillah, gaskiya ni shawara da manyan mutane suka ba da cewa a yafiya yana da kyau. Don Allah na son mai yafiya, saboda baka cewa kullum zaka don ko kunci ka shafa ma Allah ka yi zina ko wani abu in ka tuba Allah na asu tuba ka. Saboda ka ni na tsaki lafiyar nan, Malam Lalo, gaskiya ta fi.
To mun gode Malam Bello. Har yanzu dai muna jiha ta Kaduna. Wane ne a kan layi?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Bashir ne yake kira daga sabon garin Jariya.
To Malam Bashir, muna jinka.
Daga Cikaji.
Eh, muna jinka.
To ni dai ra'ayina shi ne duk wanda ya ci wannan lalle-lalle a tuhume shi ya dawo wa talakawa da haƙƙin shi.
To in ya dawo da su din kuma a tuhume shi, wato a kai shi gaban kuliya ko a yafe mai a rabu da shi?
Ina ai duk wanda ya fito a kai shi gaban kuliya ta yanke ne hukunci daidai da hukuncin daidai da bannan da ya aikata.
Malam Bashir kenan daga Kaduna, mun gode kore. Ga wani kira daga Daura, wato jihar Katsina. Wane ne a kan layi?
Mai magana Ibrahim Babaji ne daga Daura.
To muna jin ka Malam Ibro.
Yawwa, ra'ayina akan wannan kudade da aka dauka. Akwai a gani na gaskiya ya kamata a ce in aka amso kudin kowanne ne a hukunta shi. Saboda zai yi maganin abubuwa da suke gudana a kan na baya masu zauwa.
Wato kana ganin
aka amshi kudi a kyale shi za ta yi wani nan gaba. Ya yi tunanin za a amsa din ne a kyale shi kuma wasu ma sai su samu damar yi. Amma ni ban ba da goyon baya ba a amshi kudi a kyale mutane a hukunta su saboda maganin masu zauwa baya.
Malam Ibrahim Babaji kenan daga Daura, jihar Katsina. Ga kira daga Yobe. Wane ne a kan layi?
Malam Abdullahi na Gambar.
Malam Abdullahi, muna jin ka. Idan na ji sunan naka da kyau.
Kuna magana akan kuɗi ne kawai, a kai ba mana kuɗi talaka san abin da
eh. To ya kake ganin a wato a kai su gaban kuliya koko dai a yafe musu bayan sun dawo da kuɗin?
A yafe musu an kara talaka haƙi su ko a talaka aiki a cikin ƙasa su kuma a bar su da hannun su.
To Malam Abdullahi kenan daga Yobe. Ga kira daga Maraɗin Jamhuriyar Nijar. Hello, kana jin mu na Maraɗi? Wato menene ra'ayinka? Farko menene sunanka?
Na kai wata shida ina kiran ku, ban same ku ba sai yau.
Allah sarki, to yau gashi ka same mu, muna kuma
ran ra'ayina akan irin wannan abubuwa da suke bada.
To mun gode kwarai da gaske da ka same mu, da ka kira mu.
Allah ya taimaka. Amma har kullun shi mai laifi, iye laifi ya gane ya yi laifi, to saboda a ci gaba sai a yafe masa, kawai a ci gaba.
Inda ya hayyame da kuɗin kenan
kike ne? Yawwa, in ya mai da kuɗi fi kenan a ƙyale shi.
To mun gode kwarai da gaske.
Kumya mata ife.
To mun gode.
Kumya mata ife.
Kira kenan daga Maraɗi, ga wani kiran daga birnin Kebbi. Wane ne akan layi?
Ahmadu suna daga birnin Kebbi.
To muna jin kamala Ahmadu.
To gaskiya mutanen nan da ke sata kuɗin mutane, ni abin a shawara ta, in kowa ya sata kuɗin shi. To da Allah a yahe musu, don kada kuma a koma tsohuwar ta zoma ta daban, saboda da tsawon irin waɗannan mutane kuma ta zoma ta ta daban. A zubar da mutunci da shugabanmu da Muhammadu Buhari.
To mun gode kwarai da gaske Malam Ahmadu daga birnin Kebbi. Ga kira daga Gombe, wane ne akan layi?
Malam Sa'idu ne daga Kowanga, jihar Gombe.
Malam Sa'idu, muna jinka.
Lallai ra'ayina a kan waɗanda suka sake hana dukiyar kafar nan. Idan shugabanninmu sun yafe mu talakawa, ba za mu yafe ba. A hukunta duk wanda ya ɗauki dukiyar ƙasa. Shi ne ra'ayina, wannan dukiyar na yan ƙasa ne gaba ɗaya, kamar yadda yanzu ake magana a kai cewa a yafe ko kuma a hukunta. Wanda ya ɗauko dukiya ya kawo a hukunta shi sun gode.
To mun gode kwarai Malam Sa'idu daga Gombe. Ga kiran mu na ce, wato zan ce kusan na ƙarshe daga Maiduguri. Wane ne akan layi?
Ta garaji ne daga Maiduguri.
Wane?
Ta garaji daga Maiduguri.
To Malam Isa, muna jin ka.
Yana da kyau a ce a hukunta shi yanda ya kamata. Yanda hukunci yan tara da a hukunta shi, amma ɗaurin rai-da-rai ne ya kama don abin da suka yi mana ɗin.
Wato kana ga da koda sun da da kuɗin kuma sun wato amince cewa sun yi laifi?
To ai sun yi laifi.
To mun gode kwarai Malam Isaac da kiranka muka kawo ƙarshen wannan zango na ɗaukan wayoyinku. Muna godiya kwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu je ga labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Yanzu haka ana ci gaba da fafatawa a wasan kwallon kafa na 'yan wasa masu bugawa a cikin gida ko a nan nahiyar Afirka, wanda ƙasar Rwanda ke karɓar bakunci a wannan shekara, kuma a rukuni na ɗaya a lokacin da aka kammala bikin buɗe gasar, ƙasar Rwanda ta sha Ivory Coast ci ɗaya da banza, yayin da a wannan rukunin Gabon da Morocco suka yi kunnen doki ba wanda ya saka ƙwallo a ragar abokin wasa. Republic Democratic Congo RDC a rukuni na biyu ta sha Ethiopia da ci uku da nema, yayin da Angola ta sha kashi banza da ɗaya a hannun Kamaru. A rukuni na uku, jamhuriyar Niger ta sha kashi a hannun Nigeria da ci ɗaya da hudu, yayin da Tunisia da Guinea a wannan rukunin na uku suka yi kunnen doki biyu da biyu. A rukuni na hudu, Zimbabwe ta sha kashi a hannun Zambia banza da ɗaya, yayin da kuma nake haɗa wannan rahoto ana ca ana goga tsakanin Mali da Uganda, kuma har zuwa minti 11 na gogawa ana banza da banza. Idan muka leka kuma a wasan ƙwallon tennis ko wasan ƙwallon hannun tennis da ke wakana yanzu haka a Melbourne a Australia, tuni dai Rafael Nadal ɗan ƙasar Spain ya fice daga wannan wasar tun zagaye na farko, yayin da kuma waɗanda suka samu kai a zagaye na biyu ɓangaren mata sun haɗa da Serena Williams da ke Kishikori da Thomas Berdych sai Petra Kvitova, yayin da ita ma 'yar ƙasar Poland Agnieszka Radwanska ita ma ta samu kai a zagaye na gaba. Haruna mamman bako birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. safara ko mai da mutane bayan zamani sana'ar biliyoyin dalan Amurka ce wacce kuma ta gama duniya. Wannan mugun sana'a tana yamutsa gwamnatocin duniya tare da haddasa cin hanci da rashawa da kawo takura ga duk wani kokarin kasashe na ci gaba. Tana kuma haifar da wasu munanan laifuka kamar safarar ƙwayoyi da fasakwaurin makamai. Wannan na cikin hanyoyin da 'yan ta'adda ke samun kuɗaɗen shiga. Alƙalma sun nuna cewa akwai kimanin mutane miliyan 20 a duniya da aka yi wa laifin mayar da su bayi. Babu wata ƙasa a duk faɗin duniya da ta tsira daga irin wannan cin zarafin bil'adam. Amurka na cikin manyan ƙasashen da ake kai wa mutanen da aka yi safarar su, tana kuma kan gaba cikin ƙasashen da ake kai wa kayayyakin da aka sarrafa da bautar dole. Wannan ya nuna cewa idan har muna son mu yaƙi wannan mugun ɗabi'a, to ya zama wajibi mu soma daga gida. Shekaru uku da suka gabata, shugaban Amurka Barack Obama ya ɗauki wasu matakai game da bautar zamani. Ya soma da mai da hankali akan wasu fannoni hudu da suka fi mahimmanci. Waɗannan kuwa sun haɗa da bin dokoki, wato yin bincike da kanmu da kuma gurfanar da masu laifi. Abu na biyu shine taimakawa waɗanda wannan muguwar sana'a ta rutsa da su ta hanyar basu kiwon lafiya da kuma kwantar musu da hankali da kula da jin daɗin yara. Mataki na uku shine tabbatar da cewa ba yi amfani da bautar dole ba wurin sarrafa kayayyakin da ake siyarwa gwamnatin Amurka tare da wayar da kawunan jama'a. Matakin ƙarshe shine faɗakar da mutane yadda matsalar ta yaɗu ta zama tafkar ruwan dare da kuma horar da mutane da ke yi wa gwamnati aiki yadda za su tantance masu safarar mutane. Shugaba Obama ya ce kafofin liƙin asirin Amurka sun haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen gano hanyoyi da ake safarar mutane, kuma jami'an tabbatar da doka da oda suna aiki tukuru wajen tarwatsa duk hanyoyin da suke amfani da su. Haka kuma masu gabatar da ƙara sun tukufa wajen ganin an hukunta waɗannan mutane. Ya ce muna ƙara haɓaka tsaron cikin gida da faɗakar da ma'aikatan da aka haifa a ƙasashen waje domin su san haƙƙinsu. Domin shawo kan dalilin da suka haddasa safarar mutane, Amurka tana ƙoƙarin haɓaka tattalin arziki a duk faɗin duniya, in ji shugaba Obama. Ya ce yayin da muke ƙoƙarin kawo ƙarshen safarar mutane a nan Amurka, za mu shugabanci yaƙin kawar da wannan muguwar sana'a a faɗin duniya. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Haka ne kuma ya kawo mu ga labarai a taƙaice.
Wani mai magana da yawun 'yan mazhabar Shi'a ya faɗi cewa 'yan ɗarikar su ba za su sa hannu cikin binciken da ake yi ba na mummunan rikicin da ya auku a watan da ya gabata, wanda har aka samu hasarar rayuka sai an saka masu shugabansu da ke tsare yanzu haka. Mutane da dama sun rasa rayukansu a garin Zaria da ke arewacin Najeriya cikin watan Disamba shekarar da ta gabata, bayan da wata tashin-tashina ta ɓarke tsakanin 'yan mazhabar da sojojin ƙasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa yau Talata cewa kusan mutane 19,000 aka kashe a Iraki tsakanin watan ɗayan shekarar 2014 zuwa watan Oktoba shekarar da ta gabata, yayin da wasu fiye da miliyan 3 suka ƙaurace wa matsugunansu. Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin kiran wani taro na musamman dangane da tattaunawar samar da zaman lafiya a Siriya ranar Litinin mai zuwa. Amma kasancewa ya rage sauran 'yan kwanaki a yi zaman, kuma babu wata yarjejeniyar su wa za su yi zaman, na kawo shakkun cewa kuma za a yi ganawa bisa lokacin da aka shirya za a yi. Stefan da Mistura, jakadan Siriya na musamman, ya sanar cikin watan da ya gabata cewa yana son su fara ganawar ranar 25 ga watan Janairun nan a Geneva. Jakadan ya samu goyon bayan ƙasashe 17 ciki har da Amurka da Rasha. Amma har yanzu ƙasashen ba su yanke shawarar ko waɗanne ƙungiyoyi za a yi zaman da su ba.
Asararo a wanda ya sauka kenan baki ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokaci, amma gobe da izinin Allah za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin. Za mu madadin wato Maryam Dauda da kuma Jule Lathis Grace da ta bada umarni, sai injiniyan mu Joe Gill Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.